الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا 25 ga watan Zulhijja hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha, littafi ne wallafar babban malami al-Allama Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 6 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata, kafin mu tafi hutun wato idin babbar sallah, muna karkashin babi na farko, babin abin da yake wajaba akan mara lafiya a daidai lokacin da mutum aka ga yana kan rashin lafiyar da jiki yayi nisa. To akwai abubuwan da suka wajaba akan sa. Daga ciki mun karanta cewa ya yadda da hukuncin Allah, ya kuma yi hakuri bisa kaddarar da Allah ta'ala ya kaddara masa, ya kuma kyautata wa ubangijinsa zato. Abu na biyu muka ce ya kamace mara lafiya ya kasance tsakanin wato tsoro da kuma kwadayi ko sarai. A gefe guda yana tsoron azabar Allah, yana tsoron tarin zulubansa, amma kuma a gefe guda yana sa rai da rahamar Allah da gafarar Allah da aljanna. Abu na uku da yake wajaba akan mara lafiya, duk yanda cuta ta yi wa mutum tsanani, bai halatta ya dinga burin mutuwa. Lallai duk yanda jiki yayi tsananta, to kada mara lafiya ya yi burin gara ma ya mutu ya huta. Sannan abu na hudu, idan ya kasance akwai haƙoƙi akan mara lafiya na abin da ya shafi haƙoƙin jama'a, haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala, ba su suka yayi ƙoƙarin bayar da waɗannan haƙoƙin. In akwai wasu ajiye-ajiye ko amanoni da aka bashi, yayi ƙoƙarin mayar da su zuwa ga masu su. In ana bin sa bashi, yayi ƙoƙarin ya biya. Idan biyan haƙoƙin ya sauƙaƙa a gare shi, to yayi haka. Idan kuma ya ga abin lokaci ya ƙure, ba shi da lokaci ko damar biyan waɗannan haƙoƙi saboda halin da yake ciki na rashin lafiya, to yayi wasiya wa magadansa cewa koda ya mutu, akwai haƙƙi kaza da haƙƙi kaza da ke kansa, lalle a sauke masa, a biya masa. To a ƙarƙashin wannan mun karanta hadisai dukkaninsu, kowace gaba mun karanta hadisai a ƙarƙashin kowace gaba. Abu na biyar kuma, wala budda min isti'jali bimithli hadhihi alwasiya, kuma babu makawa a gaggauta aiwatar da irin wannan wasiya. Kada magada su tsaya wani jinkiri, da zarar mamaci ko mara lafiya ya rasu, to irin waɗannan haƙoƙin ba a jinkirta su sai bayan sati ko wata ko wata biyu ko shekara ko wani abu mai kama da haka. Lalle a gaggauta sauke masa wannan nauyi a biya. Mun karanta ainihin wato hadisai da kuma ayoyin Alkur'ani a ƙarƙashin haka. Abu na shida, wato wajibi ne yayi wasiya ga ƴan uwansa makusanta da ba su da gado, ya ce a ba su wani abu. Musamman idan mutum ne mai wadata, ga ƴaƴa, ga mata yana da su, da haka ba yanda za a yi sauran ƴan uwansa su samu gado. to zai iya yin wasiya a cikin dukiyarsa kan araba gado ya ce a ba wa ƴan uwansa wanda ba sa cikin magada a ba su wani kaso wanda bai gaza ko bai wuce ɗaya bisa uku ba sannan abu na bakwai lalle wasiyar da zai ya zamanto wasiya ce daga sulusin dukiyarsa bai halatta ya ƙara akan haka sannan abu na ainihin wato takwas ya kuma in a halin tafiya ne rashin lafiya ta kama shi kuma yake ganin alamun mutuwa zai ba zai tashi ba to yayi maza-maza ya kafa shaidu mutum biyu musulmi mutanen kirki adalai su zama shaida akan abin da zai fada na wasiya tunda yanzu ba a gida gaban iyalansa zai rasu ba alamu suna nuna ba cikin ƴan uwansa zai rasu ba a halin tafiya ne a wani gari ko akan hanya cutar ajali ta kama shi to in yayi wasiya ya kafa shaidu na mutum biyu cikin wayannan tawaga ta matafiya cewa in ya mutu ayi kaza ayi kaza ayi kaza gashi nan a rubuce da shaidun su abu na ainihin wato na tara wasiya ba a yin ta ga wanda yana cikin magada kada mutum yayi wasiya yace a bawa iyayensa wani abu a cikin dukiyarsa kafin a raba gado ko a ba wata cikin matansa wani abu kafin a raba gado ko a ba wani cikin ƴaƴansa wani abu baya halatta fala wasiyata liwarisin tunda suna cikin magada to ba a ƙara musu wasiya kuma ma'ana ba za kuma a dauki wani kaso na wasiya kuma ƙara wa wanda yana cikin magada ba wannan yana daga cikin abu na tara da yake wajaba akan mara lafiya ya sani abu na goma haramun ne cutarwa a cikin wasiya haramun ne mara lafiya yayi wasiya yace to ko ya mutu matarsa wance kada a bata gado ko yayi wasiya yace a cikin dukiyarsa wato yayi wasiya cewa a cikin magadansa dan sawa ne ko ƴarsa wance kada a bata gado wannan wasiya ce wanda bata halatta a musulunci sannan gaba ta 11 wasiya aljaira kada mara lafiya yayi jairar wasiya wasiya wadda take batacciya gurbatacciya baya halatta mutum yace yayi wasiya a gina masa ainihin wato gidan giya bayan ya rasu ko yayi wasiya yace a sai ainihin wato a bude gurin sinima a cikin dukiyarsa ko wani abu mai kama da haka wannan baya halatta sannan kuma na 12 yayin da ya kasance galibin mutane mafi yawan mutane a wannan zamani sun kirkiro bid'o'i daban-daban a cikin addini to wajibi ne mara lafiya musamman abin da yake da alaka da jana'iza abin da ya shafi mutuwa wankan mamaci sallah binne mamaci likafani da sauransu to wajibi ne mara lafiya in ya kai matakin da yake ganin ba zai tashi ba to ya rubuta wasiya cewa wajibi ne yayi wasiya cewa a shirya shi a yi masa jana'iza irin yanda addinin musulunci bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar magabata na kwarai suka tafi akai haka yake so a masa jana'iza duk abinda bai tabbata ba a sunna baya bukatar a yi masa a cikin shirya shi ko yi masa sallah ko binne shi ko wani abu mai kama da haka wannan duk yana daga cikin abinda ainihin wato muka karanta abubuwa guda 12 wanda suke wajaba akan mara lafiya قال المؤلف رحمه الله تعالى sai kuma babi na biyu ko gaba ta biyu talqinul muhtadir wato yiwa wanda yazo gargara talqini duk mutumin da aka lura rai yazo makogoransa ma'ana alamun mutuwa duk sun tabbata sun bayyana a tattare da shi rai ya fara kai kawo a makogoro to ayi kokarin lakkana masa kalmar shahada shi ake kira da talqinul muhtadir duk wanda ya kai matakin gargara to a lakkana masa kalmar shahada ko Allah zai masa taufiki ya cika da wannan kalma abu na 13 fa idza hadarahu al-maut idan alamun mutuwa suka halarto wa mutum yan uwa ko makusanta ko masu jinya suka lura da wannan dan uwa nasu wannan majinyaci nasu alamun mutuwa sun bayyana a tattare da shi fa alaman indahu umurun to wajibi ne akan waɗanda suke tare da shi yan uwa ne abokai ne aminai ne yan uwa musulmi ne waɗanda suke tare da wannan mara lafiyar da suka ga alamun mutuwa tabai sun bayyana a gare shi to wajibi ne su yi waɗannan al'amuran da za mu karanta na ɗaya in kana kusa da ɗan uwanka kaga ya kusa mutuwa alamun mutuwa sun bayyana gare shi abu na farko da yake wajaba akan ka kai ɗan uwan nasa an yulqinuhu shahada su lakkana masa kalmar shahada su lakkana masa kalmar shahada li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullakanawa matattunku kalmar shahada anan kila wani yace to kuma mutun ya riga ya mutu wacce kalmar shahada za a lakana masa abin nufi lakinu mautakum kullakanawa waɗanda alamun mutuwa ya bayyana a gare su cikin ƴan uwanku ko iyayenku ko matanku ko mazajenku ko ƴaƴanku kullakana musu la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhira kalamihi la ilaha illallah duk wanda maganarsa ta karshe wadda daga ita bai ƙara cewa komai ba ya mutu ta zama la ilaha illallah inda al-mautu lokacin mutuwarsa dakhala al-jannata yawman min ad-dahr zai shiga al-janna watan wata rana abin da yasa annabi yace zai shiga al-janna yawman min ad-dahr watan wata rana zai shiga al-janna manufa koda ya aikata wani laifi da Allah madaukakin sarki zai jinkirtar da shi wajen shiga al-janna ko Allah madaukakin sarki bai ga damar yafe masa wannan zunubin ba Allah ya hukunta sai yayi masa azaba akan wannan zunubin to karshe dai bayan an yi masa wannan wato ukuba ko an yi masa azabar wannan zunubi karshe bayan ya gama zaman gidan kaso na wuta to zai fito dai karshen al'amari ya shiga aljanna me yasa saboda ya cika da kalmar shahada kaga ɗayan abu biyu ko dai Allah ya taimaki mutum a karan farko falan daya tunda ya cika da kalmar shahada ya shiga aljanna akwai yiwuwar kuma wannan bawa ya cika da kalmar shahada amma fa ya je lahira da kura kuma akwai bukatar a karkade kurar to za a karkade kurar zuwa adadin kwanaki da Allah ya so a karkade masa kura karshe kuma yazo ya shiga aljanna saboda ya cika da la ilaha illallah ko kun fahimci wannan wa in asabahu qabala zalika ma asabahu koda kwa ya aikata duk abin da ya aikata kafin haka ya dai cika da kalmar shahada ko to koda ya aikata kowane irin aiki kafin wannan lokaci to insha Allahu ta'ala zai shiga aljanna koda ba a karan fari ba koda daga bisani ne zai shiga aljanna dalili ya cika da la ilaha illallah wannan yana nuna maka muhimmancin masu kan gado su zama kusa da mara lafiyan da jiki yayi nisa alamomin mutuwa duk sun bayyana to a samu masu natsuwa a samu masu kimtsi a samu wato mutane masu hankali da hangen nesa su zama kusa da mara lafiya kada yana wannan yanayin masu na ta wayoyin su kawai hello ai kaza kaza kwana biyu ban fito ba ai mun ka san muna da mara lafiya ci ta surutu ci ta surutu kaga mun wani lokaci mara lafiya har ya rasu da minti 5 minti 10 na kusa da shi majinyacin bai ma sani ba wannan kodi yace yana maimaita dan yawanci abin da yafi faruwa waɗanda ake ajewa su yi wa mutun jinya in bai da lafiya sai a duba waɗanda ba su da commitment ko ba su da aikin yi ko ba su zuwa ko ina sai a ce su zauna ba laifi bane in an samu mai karancin commitment ya zauna kusa da mara lafiya, amma sai a ilmantar da shi yanda ake jinya, a ce kaga an ajiye ka anan ka kula da shi, akwai lada a kwadaitar da shi falalar zama da mara lafiya din ma dan kada ya kosa, dan akwai kosawa, a karantar da shi hakuri da mara lafiya saboda shi kadai ya san me yake ji, za ka ga kaman baya gode wa kokarin ka, za ka ga kaman ba a yi masa gwaninta, sannan kuma a koyar da shi irin waɗannan alamomin, in kaga kaza, in kaga alamun kaza, to ka dinga yawaita fadar kaza, in lokacin sallah yayi ka tada shi yayi sallah, in ba zai iya ba yayi taimama, in ba zai iya fuskantar alkibla ba a inda yake din ya fuskanci, a inda yake din yayi sallah. Duk wannan yana da kyau a ce mutane waɗanda suke da jinya a majinyata da ma ainihin waɗanda hukuma take daukar su a asibitoci a matsayin majinyata, ya zama bayan ilimin su na jinya da suka koya a makarantu, to ya zama to kuma ana zaunar da su ana ilmantar da su jinya a musulunci, wannan zai yi kyau. Nurse da ake da su a ce ana dan zama lokaci-lokaci, a nemo wani malami masanin addini ya zauna ya musu bayani game da lada da falalar jinya duk da albashi ake basu, a kuma gaya musu ga irin yanda ake yi wa majinyaci, dan tana iya wani lokaci su ma'aikatan jinya su ne a kusa da mara lafiya ba 'yan uwansa ba. Ina fata an gane wannan gabar, ana nufin dai abu na farko wajibi ne ga duk waɗanda suke tare da mara lafiya, in sun ga alamun mutuwa tattare da shi su lakkana masa kalmar shahada. Wa kana yaqul, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya mutu yana da masaniyar babu abun bautawa da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna, ma'ana duk wanda ya mutu da tauhidi zai shiga aljanna. Wannan yana nuna maka falala da muhimmancin tauhidi a rayuwar dan adam. Duk wanda ya mutu yana da ilimi, yana da masaniya, sani irin na yaqini cewa babu wani wanda ake bauta masa ko a yi masa sujada ko a roke shi ko a nemi neman wata bukata a wajensa sai Allah, ya mutu da wannan aqida a cikin zuciyarsa da khalal jannata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum zai shiga aljanna. Wa fi hadithin akhar, a wani hadithin daban kuma, man mata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu la yushriku billahi shay'a, ya mutu a lokacin da baya shirka da Allah da komai, da khalal jannata, manzo Allah ya ce dan aljanna ne, ya mutu baya shirka, Allah ya taimake shi kenan, in ya mutu baya shirka ya cika da tauhidi kenan, duk wanda ya cika da tauhidi to ya nuna cewa baya shirka, duk wanda ya mutu baya shirka ya nuna cewa ya mutu da tauhidi, to duk wanda ya mutu baya shirka da Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne. Akhrajaha Muslim fi sahihihi, Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin littafin sa. Wa ziyadatu fil hadith al-awwal, hadithun wato qarin da yazo a hadisin farko, inda Ibn Hibban, qari ne wanda Ibn Hibban ya kawo shi, ka duba mawarid ainihin wato na 719 wato walaha shahidun, sannan wannan ruwaya tana da wata ruwaya da za ta zama shaida a kanta, min hadithi Mu'adh bin Jabalin, daga hadisin Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu, wa sanaduhu hasanun, kuma isnadin wannan shahidin isnadi ne wanda yake hasan, kama bayyantuhu fi irwa'il galil, Sheikh Albani yace kaman yanda nayi bayanin wannan a cikin littafin Irwa'ul Galil a hadisi na 679, wa sayati lafzuhu, yace amma lafazin hadisin ma zai zo nan gaba, fi alamati husnul khatima, a babin da malam ya kawo na alamun mutun ya cika da kyau, akwai alamomin mutun ya cika da imani yayi kyakkyawa cikawa, yace to zan kawo hadisin a can. Wal Bazzar, haka al-Imam al-Bazzar shi ma ya ruwaci wannan hadisi. Nabiyu an yad'u lahu wa la yaqulu fi hudurihi illa khaira, abu nabiyu da yake wajaba ga waɗanda suke kewaye da mara lafiya a lokacin da alamun mutuwa suka bayyana gare shi, shine su yi masa addu'a, kaji mun ji na farko a dinga lakkana masa kalmar shahada ana kace la ilaha illallah wasu kuma suka ce ba kar a ce kace dan kar a kurustar da shi yace ba zai fada ba wasu malaman suka ce wannan ba dalili akwai hadisin da ya nuna cewa ku ce kace la ilaha illallah da haka ya danganta ko ka dinga gaya masa ko kawai kana zauna a gefansa kana la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah ana danyi lokaci lokaci ana tai in Allah ta'ala ya sa hankalin ya dan kado ya fadi kalmar duk waɗanda suke gurin sai a sa su shiru in akwai masu surutu a sa su fita waje dan ya zama daga wannan kalmar da bai maimaita wata kalma ba shikenan in Allah ya sa ya cika a haka ko da bayan awa daya ko bayan kwana daya ko bayan sati daya tunda ya fadi kalmar bai ƙara cewa ƙala ba bakin ya rufe ilma idan ya rufe haka har ya koma zuwa ga Allah ya cika da kalmar shahada domin ita ce kalmar sa ta ƙarshe to sai kuma ayi masa addu'a wala yaqulu fi hudurihi illa khaira kada a faɗi wani abu sai alkhairi fi hudurihi al wajen halartowa wajen sa mana an halarci gurin da wannan mara lafiya yake to kar a faɗi komai sai alkhairi li hadisi ummu salama radiyallahu anha saboda hadisin na ummu salama Allah ya kara mata yadda qala tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idha hadartumul marida idan kun halarci gurin wanda zai mutu awul mayyita ko kuma cewa idan kun halarci wanda alamun mutuwa suka bayyana gare shi faqulu khairan ku fada alheri fa innal malaikata domin hakika ku sani malaiku yu'minuna suna cewa amin alama taquluna akan duk abin da kuka fada in kuma ka dauki lafazin hadisin idza hadartumul marida in kun halarci gurin wanda ba shi da lafiya to ku san irin lafuzan da za ku yi amfani da su ku san irin addu'o'in da za ku yi idan kun halarci gurin wanda ya mutu to kar ku faɗi wani abu sai alkhairi domin mala'iku dai suna gurin suna cewa amin akan duk abin da kuka faɗa in cewa kai Allah ka bashi lafiya in mara lafiya ne ko Allah ya gafarta masa in ya riga ya cika mala'iku suna nan suna cewa amin da kaga anan abin da ake bukata shike shi ma na biyu shine ya zamanto waɗanda suka halarci wurin wanda ba shi da lafiya zai mutu to lalle su kiyaye harasan su kar su faɗi wani abu sai alkhairi akhrajahu muslim wal bayhaqi imam muslim da imam al bayhaqi sun fitar da wannan hadisi a mujalladi na 3 hadisi na ko shafi na 384 wa gairuhuma da wasun su abu na gaba walaysa talqinu dhikra ash-shahadati bi hadrati al-mayyit wa tasmi'aha iyyahu bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu al-ba'd wa laysa talqinu abu na farko in kun tuna an ce aiwa wanda zai mutu talqini to anan gabas sai malam yake cewa ba ana nufin talqini dhikra ash-shahadati kawa a dinga ambatan kalmar shahada bi hadaratul mayyit a gaban mamace ko a gaban wanda zai mutu wata smi'iha iyyahu da jiyar da shi kalmar shahada ba haka ake nufi da talqini ba bal a'a ba haka ake nufi ba ba kawai zuwa zaka gefen sa ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ko a matsa kusa da kunnan sa la ilaha illallah dan yaji ba haka ake nufi ba huwa amruhu bi an yaqulaha umartarsa za a iya faɗe ta abinda ake nufi da talqini kenan a umarce shi ya faɗe ta ma'ana a ce kace la ilaha illallah wane kace la ilaha illallah wane zai dan dinga wani lokaci za a ga tunda an zo kan wannan gabar wani lokaci za a ga ya dan yi kamar yaji wani lokaci haka dai a dinga kiransa ana cewa kace la ilaha illallah kace la ilaha illallah wannan shi ake nufi da talqini khilafan lima yadhunnu al-ba'd ba kaman yanda wasu suke zato ba cewa kawai a dinga cewa la ilaha illallah kar a umarce shi a umartarsa za ku ce faɗa
والدليل حديث أنس رضي الله عنه دليلي أكن شوى أمرت سذاقي شين حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار من زق الله صلى الله عليه وسلم يجي دوب ونمتن تكن الأنصار فقال سيتي يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماذا قال يا جدو بوانو متن تكن الأنصار متن المدينة فقال يا خال سيتي يا خال قل لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله فقال سيتي أخال أم شن كاوني شي كو بابا فقال بل خال يتي كاوني فقال فخير لي أن أقول فخير لي أن أقول لا إله إلا الله كينان أبن دي فعل خيري أغريني إن شي لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم منزا الله صلى الله عليه وسلم يتي كاغني abin da yafi alkhairi kenan in ce la ilaha illallah yace kware ku haka zaka ce la ilaha illallah an gane ko to kaga kenan wannan hadisin ya nuna cewa qul la ilaha illallah kaga umarni ne ka ce masa la ilaha illallah akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi mujalladi na uku shafi na 152 ko hadisi na 152 da 154 da kuma hadisi na 268 bi isnadin sahihin ala shartin muslim wa qala husayn al-ju'fi husayn al-ju'fi yace cewa dakhaltu ala al-a'mash yace na shiga wajen malam a'mash wa qala husayn الجعفي ثاني اكو من والله وقال حسين الجعفي حسين الجعفي يكي تشوا دخلت على الاعمش يكي لا شغا وجن مالك اعمش انا وزائده دني ده زائده في اليوم الذي مات فيه ارانا امام الاعمش يرسو والبيت ممتلئ من الرجال gidan yana cike da mutane idh dakhala shaykhun sai ga wani dattijo ya shigo fa qala yana zuwa sai ce subhanallah tarawna ar-rajula wa huwa fi wa ma huwa fi wa laysa minkum ahadun yulqinuhu dattijo yana shigowa yace subhanallah yanzu tarawna ar-rajula kuna ganin wannan mutum wa ma huwa fihi da abin halin da yake ciki وليس منكم احد يلقن ان يلقوا تو يلقنه اما ارسى ده daga cikin ku da zai masa talqini ku duba ku ga alamun wannan bawon Allah jikin sa yayi nisa ba فقال الاعمش هكذا فاشار بالسبابه وحرك شفتيه imam al-a'mash yana jin wannan dattijin yace yanzu ku arasa wanda zai lakkana wa wannan bawon Allah kalmar shahada ba ku ganin halin da yake ciki al-a'mash ashe ya ji wannan magana sai a'ama yace haka za yace haka abun yake amma fa ashara bi sababa sai ya nuni da sababa dan yatsan sa wa harraka shafatai sai ya motsa labbansa an gane ko kaga kenan shi su suna sun shigo gurin amma duk ba su fahimci halin da imamul a'ama shike ciki ba har sai da wani dattijo ya shigo sai ce ba ga halin da yake ciki bane kuma ba wanda yake masa talqini a cikin ku sai ya ji sai kuma ya nuna cewa eh haka ya kamata a ce sun yi hakan sannan kuma sai aga lebansa na sama da na ƙasa ya motsa kenan yayi kalmar shahada rawahu abdullah ibn ahmad fi kitab abihi al-ilal wa ma'rifatir rijal mujalladi na biyu shafi na 100 shafi na 70 shafi na 76 hadisi na 462 bi isnadin ko bi sanadin sahihin na 15 wa amma qira'atu surati yasin amma game da mas'alar karanta suratu yasin indahu a wajen mara lafiyan da ake ganin zai rasu za ga ko wanda suke karantawa suke karanta yasin ga wanda ake ganin jikin yayi nisa alamun mutuwa ya bayyana a gare shi to ina hukuncin karanta suratu yasin ga mara lafiyan da ya kai wannan gaba wa tawjihuhu na awal qiblati da kuma juyar da mara lafiya ya fuskanci alqibla malai ce falam ya sihha fi hadithu ba hadisi ko kwaya daya da ya inganta akan haka haka babu hadisi ko kwaya daya da ya inganta wajen karanta suratu yasin a gaban mara lafiyan da ake ganin zai mutu kamar yadda babu hadisi ingantacce ko guda daya da ya nuna idan mara lafiya ya kai wannan gabar a juyar da shi idan yana kallon kudu ko yana kallon arewa ko yamma a juyar da shi ya kalli alqibla babu wannan hadisi bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilaiha bal ma sa'id ibn al-musayyib sayyidut tabi'in ya kyamaci juyar da shi da yaga an yi zuwa alqibla yana kwance bai da lafiya sai aka juyar da shi da aka ga ya suma kafin ya farfado kawai sai aka juyar da shi zuwa ga alqibla wa qala sa'id ibn al-musayyib da ya farfado sai ya ce alaysa al-mayyitu imra'an musliman shin mamaci ba mutum bane wanda yake musulmi alaysa al-mayyitu imra'an musliman shin mamaci ba mutum bane wanda yake musulmi amma ya saba da alqibla ya saba kallon alqibla me ya hikimar juyar da shi alqibla da ma ya imani da ita yana kallon ta yana ibada wa an zur'ata bin abdurrahman ga yanda hadisin yake an karbo daga zur'a bin abdurrahman annahu shahida sa'id bin al-musayyib ya halarci wurin sa'id bin al-musayyib ya je wajen sa'id bin al-musayyib fi maradihi a lokacin rashin lafiyarsa wa indahu abu salama bin abdurrahman sai tarar a gurin سعيد بن المسيب بن سيتردى سلمى ابن عبد الرحمن فقو الشيء على سعيد سعيد بن المسيب يسوما دي يسوما فأمر أبو سلمى سي أبو سلمة بن عبد الرحمن يأمرني أن يحول فراشه يتي أجو يد شمبت السا إلى الكعبة تكالي الكبلة تكالي الكعبة can bayan an juyar da shimfidar ko gadan an juyar da shi ya kalli alqibla fa a faka sai kuma sa'id ibn al-musayyib ya farfado yana farfadowa fa qala sai ya ce hawaltum firashi kun canza mun shimfidata kun juya mun shimfidata ko ya lura da cewa yanayin yanda yake ba haka shimfidar take ba sai ya ce kun juya mun shimfidata ko fa qalu na'am suka ce eh haka ne فَنَظَرَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ سَيَكَلَّ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ سَيَجِ أَرَاهُ بِعِلْمِكَ إِنَا غَنُنْ وَنَّنْ جُوِيَا أَنِي دَأَكَيْ زُوَاقَ أَلِكِبْلَا دِسَنِنْكَ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ أَبُو سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِينِ نَأُمَرْ چِيسُ فَأَمَرَ سَعِيدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ سَعِيدُ يَبَادَ أُمَرْنِي چِ أَمَّا يَدَّ شِمْفُدَتْ سَيَنْدَ تَچِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ابن ابي شيبه ya fitar da wannan athar din fil musannaf mujalladi na 4 shafi na 76 bi sanadin sahihin an zur'a to kaga sa'id ibn musayyib sayyidut tabi'in da ya san akwai hadisin da yace a juyar da wato mara lafiya zuwa alqibla da zai ce haka amma kaga sai yace kai kace a juyar da ni sai yace a juyar da shi zuwa inda yake da baya bukata a juyar da shi alqibla duk wannan kaga sai mun kiyaye irin waɗannan zaka wasu abubuwan kai ma tasowa kai kaga ana tai sai ka dauka kamar akwai nassi akai ko karatu ne yazo da shi to akwai abubuwan da zaka ga koda akwai nassin to nassin yana da rauni ba a iya yin hujja da shi wajen aikata wani aiki irin wannan wala ba'sa fi an yahdura al-muslim wa fatal kafiri babu laifi gaba ta 16 babu laifi musulmi ya halarci wajen rasuwar kafiri wajen mutuwar kafiri ma'ana ya halatta musulmi ya halarci kafirin da yake halin rashin lafiyar da alamun mutuwa sun bayyana gare shi babu laifi musulmi ya halarci wannan gurin liya'arida al-islam alai dan ya tallata masa musulunci dan ya tallata masa me musulunci dan akwai wanda Allah yake musu muwafaka sai ga mutun ya musulunta bai taba yin aiki ko daya ba ya mutu kuma ya tafi aljanna Allah yakan yi bonus ga wasu mutane kaman Usairim a yakin Uhud sai yana cikin kafare yakin Uhud Usairim bai taba yi wa Allah sujada ba amma ya kalmar shahada a gaba ta karshe ya je wajen yaki kuma aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mutuwa yace dan aljanna ne bai taba yi wa Allah sujada ba an gane ko to wannan shi ma ya halatta aka ce ga makwabcinka ko wani dan uwanka ga halin da yake ciki a asibiti ko a gida kuma ana ganin gaskiya John da wuya ya miƙe ko uce gaskiya jikin yayi nauyi da wahala ya iya samun tsallake wannan gabar an gane ko yawa to sai kaga kana da alaka da shi ko makoci ne sai kaje ziyarta kai ko da asibiti irin dubiyan nan kaje kaga irin wannan halin da yake ciki ga cross abin nan a wuyansa amma gashi babu laifi ai su ma suna yawo suna tallan addinin su har asibitoci amma laifi kai ma kaje ka tallata addinin ka kaje kai faɗi kalmar shahada kusa da shi kace la ilaha illallah idan Allah ya sa yana da rabo kama kaga ka ce muke shi raja'a an yuslima da fatan ya musulunta babu laifi musulmi ya kai irin wannan ziyarar akan gadan mara lafiyan da ba musulmi ba dan ya tallata masa musulunci da sa ran ya musulunta li hadith Anas radiyallahu an saboda hadithin Anas radiyallahu anhu kale yace kana gulamun yahudiyyun wani yaro ba yahude ya kasance ya khadumun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa annabi aike yana yi wa annabi hidima a gidansa fa marida sai rashin lafiya ta kama wannan yaro fatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu anzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawan mu'amala irin tasa sai ya taho dan ya duba wannan yaro duk da cewa ba yahudi ne faqa'ada inda ra'si manzan Allah da ya shigo gidan su wannan yaro sai ya zauna daidai kan yaron faqala lahu annabi yana zuwa da yaga yanayin yaron sai ga alamomin mutuwa da sun bayyana nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa yaro aslim yace ka musulunta fa nazara ila abi yaro sai ya juya ya kalli mahaifinsa wa huwa inda shi ma mahaifinsa yana gurin fa qala lahu sai mahaifin yace da yaron ade abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace kai biyayya ga umarnin baban qasim sallallahu alaihi wasallam ana ka musulunta fa aslama nan take yaro sai ya musulunta ya kalmar shahada fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa yaqul sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidan su wannan yaro yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya tsamar da wannan yaro daga wuta falamma mata da wannan yaro ya mutu qala manzo Allah ce sallu ala sahibikum manzo Allah ce sahabbai ku je ku yi wa dan uwanku sallah kaga shi ma bai taba sallah ba nan kan gadan rashin lafiya gadan jinya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa da'awa yayi kira zuwa ga addinin musulunci kuma yaro ya karba ya musulunta kuma ya rasu zidan Allah a zauna a asubutoci kana zaune kafirai da suka mutu a gabanka baka tallata musu musulunci ba suna da yawa a matsayinka na wanda kaje dubiya ko a matsayinka na wanda kake da majinyaci a asibiti kai ma kana jinya muna jin kunya da darin tallata addinin mu ka duba kyawu irin na addinin mu banƙaye irin na addinin mu tsari irin na addinin mu amma muna darin mutum musulmi ne amma babu wani mutum guda ɗaya da ya taba zama musulmi ta dalilinsa babu wani mutum da ya taba fahimtar addini ta dalilinsa kai kan ba good ambassador bane na musulunci su ko za a gansu ba kunya ba yanzu na za su zo su ce Jesus kaza za su zo suna ta wa'azinsu kuma kaje asibitocin zaga asibitin Murtala asibitin Nasarawa asibitocin nan dukkanin asibitocin nan zaga kristoci kungiya kungiya da dan kayayyakin su suna tallafa wa marasa lafiya kuma suna da'awa da'awa suke da'awa suke suna Yesu Almasihu dan Allah ne kuma suna sa ran mara lafiyan kai karbi wannan aqida a lokacin da kai kuma ga sunan kuna zaune ga ka ga gadan su ga gadan mara lafiyan ka babu wani abu da ka taba yi na tallata addinin musulunci gare su to ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam dubiya yaje yi amma sai da ya tallata addini kana da abokin aiki ba musulmi ba kana da makoci ba musulmi ba amma baka tallata masa musulunci kai ka ce kaman addinin musulunci kashi ne kai ma kamar baka yadda da shi ba ko kuma kai ma kyamarsa kake da baka son ka tallata wa duniya shi ka duk inda kake ka tallata addini kana jin kunyar haka ko a makaranta ko a kasuwa ko a office ko a garinku ko ba a garinku ba hulda ba za ta hada ku da wani kafiri ba ta kasuwanci kai matallan musulunci kawai kullun sai dai transaction kawai kuna yi na miliyoyin kudi ya turo maka turo masa ka bashi kaya ya baka kaya amma ko sau daya baka taba yi matallan musulunci ba amma gaskiyar magana ka bada mu baka san yawanci ka karanta tarihin musulunci zuwa musulunci West Africa karanta the spread of Islam to West Africa kaje ka karanta yan kasuwa ne su zo su sayar da haja kuma su tallata musulunci su nuna gaskiya su nuna amana su nuna sauki a cikin kasuwancin su sauki a mu'amalar su da haka suna kasuwanci suka tallata addinin musulunci ka karanta za ka ga yaduwar addinin musulunci a West Africa ta hanyar akwai daga cikin waɗanda suka zama silar addinin musulunci da yaduwarsa a West Africa akwai traders ɗan kasuwa kenan mu ɗan kasuwa mu kawai shi neman kuɗi ya sani kawai zai je daga nan har Onitsha kawai kuɗi ya sani kuɗi kawai ya je nema a nan layin su layin waɗanda ba musulmi ba ne da yawa suna nan suna ta harkoki da shi suna har mu'amaloli ne da kullun su zo ɗaurin aure gidansa in ana wata hidima su zo su ma ka gansu da sarƙar su suna gefe suna fito amma daidai da rana ɗaya suna zama da su suna abin nan ya shigo da tattaunawa ta addini ballantana ya tallata musu bai taɓa yi ba. Office din su ɗaya da kafiri su yi shekara ɗaya biyu uku biyar suna office ɗaya ko ma'aikata ɗaya da wanda ba musulmi ba amma daidai da rana ɗaya ya tallata musu addinin musulunci ko yana da rabon ya karɓa faba ba a yi kawai kowa ya ɗauka wannan aikin malamai ne kuma malaman sun ji ɗin aikin nasu ne sun ce to ka kawo kuɗi kaki kuma za su shiga nan kwanan baya aka dinga yaɗa wani clip aka ce wai a cikin Kano akwai wuraren da amma je a yi kira zuwa musuluncin wai ba yi saba saboda wayannan yan bazata din wannan kristocin yan bazata duk sun je sun mamaye gurin ga masallaci ka zo dan karamin masallaci a gina anki ga katuwar coci ga burtsatse ga sola ga majigi in ka shiga irin kasashen akwai wata shekara da jin ko bare ne muka je wajen Bagauda din nan daga nan muka je wani kauye ko Nasarawan Kuki ko wani abu mai kama da haka suka ce wallahi ko noma suka yi noma ba in suka yi noma in kana neman rance su suke bayarwa su kristocin ba da haka suke ta jan mutane za su je katin gonaki ne da su kristocin za su noma su kawai sai su zo su rage farashin su ta sayar wa mutane nan bangaren dulum duhu can ku sun je sun ja sola sun yi waye sai ga da daddare an sa majigi kato an ce har musulmin ma can suke tsallakawa a dan safin kuma sa Yesu Almasihu ana tallan addini kaga ga coci katuwa ginanniya da generator stand by generator a kusa ga wani dan masallaci dan kankani na kasa nan kullun kida-kida ake sawa ga masallaci in ana damuna kwanan ya kwashe shi ma sai kaga abun ya kuma da sake koma wani iri da kuma ba wai ka sai ka je kudu ba nan cikin garin Kano mutane ana ta zuwa ana musuluntar da su amma ba man power da za ta sa a ci gaba da zuwa ana ilmantar da su shi sa bayan wani lokaci sai ga mutane sun sake koma kan
kiristancin su sun koma kan addinin kirista saboda ka je ka musuluntar din to kuma manfawa din a ajiye mutum ɗaya ko mutum biyu su ci gaba da ilmantar da su har su gane addinin ya shiga jikin su sosai sannan a bar su ci gaba da addinin babu kai ba za ka yi da'awa da dukiyarka ba ba za ka yi da'awa da iliminka ba ba za ka yi da'awa da inda ka samu kanka ba ka ce aikin malamai ne to su kuma malamai sun je sun isar da sakon ana buƙatar kuɗi ba za ka bayar ba ka je ka gina masallaci ka gina burtsatse ka gina kaza ka yi kaza har asibitoci za ka ga suke da shi da wurin shan magani duk suna yi wa mutane to kaga in ba rabo ne Allah ta'ala ya sa mutum yake da shi ba ta fuskar dai kwadaitarwa ka ja mutum zuwa ga addini kai ka san kafin ka ja mutum ɗaya cikin musulunci sun ja mutum goma cikin kiristanci Allah ka ba mu dacewa أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وانا حديث والحاكم دا أبو عبد الله الحاكم النيسابوري والبيهقي وأحمد دا إمام البيهقي دا إمام أحمد مجلدين أكو شابي نتدي دا سبعين دا بيار نتدي بيود عشرين دا بقوي دا نتدي بيود ستر ما على الحاضرين بعد موتي قبعة أكو ميكي وجبا أكين مهالرتا بايا ماما تياموتو bayan mutum ya mutu akan sanar wane yazo wane yazo wane yazo waɗanda suke gurin waɗanda suka halarto bayan mutuwar mamaci me shari'a ta wajabta musu su kuma fa idza qada wa aslama ar-ruha fa alaihim iddatu ashiya malam yace fa idza qada idan mara lafiya ya rasu ya cika idan musulmi ya cika wa aslamar ruha ya mika ruhinsa malaiku suka zare yana ci yana gani suka tafi da shi fa alaihim to su ɗan uwa makwabta da sauran waɗanda suka halarci gurin wajibi ne akan su iddatu ashiya adadin wasu abubuwa kamar haka na ɗaya da na biyu an yugumidu ainihi waɗanda suke gurin ya cika a gabansu su yi ƙoƙarin rufe idanunsa na ɗaya wa yad'u lahu na biyu wa yad'u wa lahu su yi masa addu'a li hadithi Ummu Salama radiyallahu anha saboda hadithin na Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda ƙalar ta ce dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama ita ganauce ba jiyau ba Ummu Salama ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajen Abu Salama mijinta na farko kenan wa qad shakka basaruhu lokacin da manzon Allah ya shigo idanun Abu Salama sun kakkafe fa aghmadahu annabi yana ganin ido sun kakkafe ba sa kyaftawa ya san babu rai an zare ran fa aghmadahu abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya dawo ya rufe idanun sai ya rufe su dan su zamto ba abu da ba thumma qala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar ruha ai shi rai idza qubida in an zare shi tabi'ahul basaru ido sai ya bi shi shi sa tunda mamaci a kwance yake aka zare ran tunda an zare ran haka sai ga idan mutum ya buran to kuma tunda ya bi shi yana da ikon ya buran tunda an riga an zare sai idan ya tsaya haka to a daidai wannan lokacin ne faddajja nasun min ahli sai wasu daga cikin iyalan Abu Salama suka sa iyo ma'ana sai suka fashe da kuka sai a lokacin suka gane ashe ya rasu ga idansa ya kakkafe amma ba su gane ba sai da annabi ya shigo yana ganin idansa ya kakkafe sai ya dawo da idan ya rufe sai ya karin bayani ya ce ai shi ran mutum in an zare shi sai kuma idanu sai su bi shi to anan suka gane cewa Abu Salama ya rasu faqala manzo Allah yana ji sun fara koke-koke sun fara iface-iface sai ya ce la tad'u ala anfusikum kar dai ku yi wa kanku muguwar addu'a kar ku jawa kanku bala'i kar da furuce-furucen rasuwar mai gidanku ko rasuwar mijinki ko rasuwar mahaifinka ko mahaifinki ko mahaifiya kada wannan ya sa kai mugun furucin da ƴan mala'iku suka ce amin kuma zaka shiga uku bayan rasuwar wanda ka rasa kuma ka shiga cikin wata jigimar daban da aka manzo Allah ya ce a'a kar ku yi muguwar addu'a akan kawunanku illa bi khairin ku dai fadi alheri fa innal mala'ikata kusani yanzu magana da ake mala'iku na nan yu'minuna suna ta cewa amin amin alama taquluna akan duk abinda kuke fada da ku fada alkhairi dan su ce amin dan alkhairi ya tabbata a gare ku thumma qala sannan sai manzo Allah ya ce Allahumma ghfir li abi salama ya Allah ka gafartawa abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin yace ya Allah ka daukaka darajarsa cikin shiryayyu wa khlufuhu fi aqibihi fil ghabirin ya Allah ka maye masa wato ka maye masa bayan sa cikin waɗanda suka yi saura wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin ya Allah kai mana gafara kai wa Abu Salama gafara ya ubangijin talikai wafsah lahu fi qabrihi ya Allah ka yalwata masa kabarin sa wa nawwir lahu fihi kuma ka haskaka masa kabarin sa akhrajahu Muslim wa Ahmad Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin da Imam Ahmad mujalladi na 6 shafi na 297 Imam al-Baihaqi mujalladi na 3 shafi na 334 wa gairuhum da kuma wasun su to kaga anan mun fahimci cewa abu biyu da mamaci ya mutu idan ya kakkafe a dawo a rufe idan sannan kuma a yi masa addu'a insha Allah an ce lokaci yayi sai mu tashi gaba ta biyu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya gafartawa marigayan mu iyayen mu kakannin mu malaman mu ƴan uwan mu maza da mata duk da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ka yalwata kaburburan su Allah ka haskaka musu kabarin su mu kuma idan ta mu tazo Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh